الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 26 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 27 ga watan 1 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi na yau tambaya dai zuwa biyu suka yi gabata. Na'am. Wai wace aljanna ce wadda Annabi Adam da matarsa Hawwa Ubangiji Ta'ala ya zaunar da su? Akwai maganganu na malamai amma babu wata madogara akan maganarsu game da ayyana cewa aljanna kaza ce Adam da Hawwa Allah ya zaunar da su. Don haka shi ko fadar wani abu kace abu kaza kaza ne abin da ya shafi bangaren shari'a dole sai kana da dalili tabbatacce imma alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka iya abin da yake kan mu mutakabirki a inda Allah ya tsida mu ya dai ce mana dai faqulna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna. Ubangiji Ta'ala ya ce mun fada ga Adam da matarsa Hawwa muka ce ku zaune gidan aljanna. An gane ku to wannan shine iya abin da yake mu'mini zai takabirki amma maganar sai ka ce aljanna kaza ce to dole sai kana da dalilin da ya tabbatar da haka. Na'am.
Adam
hanin da magana idan yaro bai sallah ka abge shi ya kai shekara 10 shin ya takaita ne akan sallah kadai ko
kowane
lai kamar kaka kake ni lai in ba abge shi ba yaro ko dan shekara 3 ne ko dan shekara 2 ne in ya fahimci ba daidai ba in yayi abin da ba daidai ba ba laifi akan iya shakuna shi ya san da cewa abin da yayi ba daidai bane dan gaba kada ya kara. Amma don haka duk abin da yaro yayi na laifi ai masa gargadi a nuna masa rashin dacewar wannan abu kuma sai ai kokarin a nuna masa abin da ya dace a kai tsaye. In har nadamtarwar ta kama sai an bige shi to ba laifi akan iya hukunci shi kamar yadda zamu iske a darasin mu na tauhidi wanda Ibrahim ibn Yazid an-Naka'i yake cewa magabatan kwarai mahaifan mu da malaman mu yace suna bugon mu akan yawan rantsuwa domin bai da cewa mutum ya ringa yawan rantsuwa. Hakanan zamu iske a cikin darasin mu na tauhidi insha Allah wanda zai zo gobe. Dan haka shi wancan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni game da bugon yara in sun kai shekara 10 aka ce su yi sallah suka ki to wannan ya cancanta a bige su. An gane ko domin ladabtarwa ce wadda take ta addini amma ba yana nuna cewa ba sai in yaro ya ki sallah ne ya kai kuma shekara 10 kadai za a iya bugon shi a kasa da haka cewa ba za a bige shi ba. Yaro ko dan shekara nawa ne ko min yarinta shi in dai ya fahimci ba daidai ba in yayi ba daidai ba ba laifi ana iya masa bugo wanda ya dace daidai da shi ba bugo ba wanda zai jiya ta mutum ya fasa jiki da sauransu, wannan shi haramu ne baya dacewa. Kuma hatta da shi bugun shari'a sai da ta kayyade wurin da ya dace a buga a jikin dan adam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haramta wato shine bugun fuska. An gane ku? Duk bugun da za a yi wanda Allah ya bada izinin a yi bugu ko manzon sa, to dole za a ne furanci fuska kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarni. Kuma in bulalace ma a hadisi sahihi baya dacewa ta fuskar ladabtarwa amma mutum sama da bulala goma, sai dai in a cikin haddi ne daga cikin haddika na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Na'am, me yake cewa? Na'am. Wai bambanci tsakanin bid'a da haram, kwarai da gaske. An gane ku? Amma kuma sun ga musulmi, ita ma bid'a haramun ci, tana cikin kuma layi na farko akan abubuwan da Allah ya haramta. In aka ce haramu shine duk abin da Allah ya haramta da duk abin da manzonsa ya haramta da abin da wato malaman al'umma suka hadu akan haramcin abu, to wannan shi ma haramcin sa ya tabbata, shine ake kira ijma'i in sharadin sa sun tabbata. To in aka ce ita bid'a shine wato farar da wani abu a cikin addini wanda yana kamantacceniya da addini alhali kuma ba addini bane ba, to dan haka kenan sun ga musarrabu haram duk abin da Allah ya haramta, kamar misali musai, kamar naman alade, kamar misali da sauran duk wasu abubuwa wanda Allah ya zano misali irin su hurrimat alaikum almaitatu waddamu walhamu khinziri wama uhilla li ghayrillahi bi والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنديحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلك فسق wannan duka abubuwa ne wanda Allah ya haramta ya zano mana irin fadarsa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arba'anakum wa akhawatukum min arba'a wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha 'alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtayni illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurar rahima wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum da fadarsa kafin haka wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Kaga a waɗannan ayoyi nau'ikan mata ne wanda Allah ya haramta ma mu'mini ya aura. Haka can da yace azzaniyatu wazzani fajlidu wannan azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أغانيكو وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سيتي الزاني لا ينكب إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكبها إلا زان أو مشرك سيتي وحرم ذلك على المؤمنين. Da haka kenan duk wani abin da Allah ya haramta wannan shine ake nihi da haram, abin da Allah ya haramta ko manzansa. Idan aka ce bid'a kenan farar da wani abu a cikin addini wanda na kamantacceniya da addini amma baya daga cikin addini, kuma ita ce daga cikin abubuwan da Allah ya haramta ma waɗanda suke ja gaba. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen zakka. Mun tsaya ƙarshen wato hadisi na 172, hadisin Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya ƙara masa yadda, wanda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa laysa fi ma duna khamsi awaqin sadaqa. Manzon Allah ya ce duk abin da bai kai utiya biyar na azurfa manzon Allah ya ce ba zakka. Kamar yadda bayani ya gabata, shi lafazin uqiya, lafazin awaq jam'i ne na uqiya. Idan aka ce uqiya, wani ma'auni ne na makira wanda suke auna zina wannan azurfa, wanda duk uqiya guda iya abinda take badawa shine adadin dirhami 40. To dan haka idan ka jimulci biyar su 40, wannan 40 su biyar wato shine zai baka kenan dirhami mai ta. an gane ko ko mu ce dirhami 200 to dan haka ita azrfa zakka ba ta zama wajibi a cikin ta sai ta kai dirhami mai tam in ma ya kasance da rahim kin ne ka samu kudaden gasu dirhami mai tam ka mallake su cewa naka ne tare da sharuɗan da suka gabata sharuɗa na zakka to shikenan zakka ta zama wajibi a kanka ko kuma azurfa ce kake da ita a mulmule wanda an dora ta akan sikelin makira sai ta bada nauyin dirhami mai tam to ka tabbatar da cewa zakka ta zama wajibi a kanka matukar wadancan sharuɗa sun cika to menene ake fitarwa daga cikin wato azurfa ana fitar da abin da yake rubu'ul ushr kamar yadda bayani ya gabata da azurfa da zinare dukkan su wannan ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nasi na alqur'ani cewa akwai zakka a cikin su kamar yadda bayani ya gabata akan kashidi da barazana ta azaba da Allah yake yi game da waɗanda suke taskance dukiya ba sa fitan mata da zakka ubangiji ta'ala sai mana misali da zinare da azurfa والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم to dan haka da zinare da azurfa kowane daya daga cikin su sai ya kai misali in azurfa ce kenan sai ta kai dirhami 200 idan zinare ne kenan sai ya kai dinare 20 a cikin wannan dinare 20 ko dirhami 200 to iya abun da yake haƙƙin Allah shine rubu'ul ushr rubu'ul ushr kenan sai a kasa shi 10 yanzu misali wannan dirhami 200 sai a kasa shi 10 yaya ne ne za a kasa shi 10 20 20 su 10 an gane ku 20 20 su 10 sannan sai a ɗauko kuma ɗaya daga cikin kashi 10 nawa ne zamu dauko ana dala 20 zamu dauko to wannan dala 20 idan muka dauko nawa zamu kasa ta idan muna so mu fitar da rubu'ul ushr sai mu kasa ta 4 idan muka kasa ta 4 nawa zamu gudda dala 5 kenan dan haka duk ajikka guda dala 5 ce zaka bada an gane ku duk ajikka guda dala 5 ne zaka fitar kamar yadda bayani ya gabata in kuma wato dinar ne idan aka ce dinar kamar yadda bayani ya gabata kudin da ake kira su da zinari wanda jammusa shine dananira wanda asalin kalimar dinar ake cewa dinar an gane ku da yake shi larabci harshe ne wanda yake ma abincin fasaha babu harshen da yafi shi sauki ba yaren da yafi larabci sauki akan harshe dan haka duk wani abu wanda yake kalima mai nauyin fada a larabci to sai a tsaya a kalli wani harafi ne yake da nauyin fada ko kuma harfa ne kala ɗaya suka haɗe abu ɗaya wanda za su yi nauyi akan harshe sai a yi kokari sai a ɗau harafin ɗaya sai a canza shi da wani harafi wanda yake mai sauki wanda asali dinar kaga nunin ce guda biyu dinar sai aka shafe wannan nunin guda sai aka canza ta aka maida ta yawun sai ake cewa dinar da ka ce dinar da ka ce dinar wanne ya fi sauki dinar to dan haka kenan kudaden da ake kerawa da zinare su ne ake kiransu da wato da nanir shi kuma kamar yadda muka yi bayani sai in ka mallaki dinare 20 ko abin da ya kai nauyin dinare 20 a cikin wannan dinare 20 sai ka ɗauko dinare ɗaya wannan ɗayan za ka kasa shi kashi 4 wannan kashi ɗaya daga cikin 4 shi ne haƙƙin Allah rubu'ul ushr kenan an gane ku kenan rubu'ul ushr sai ka kasa wannan dinare kenan duk adidai wannan kenan sai ka kasa shi kashi 10 a cikin kashi 10 sai ka ɗauko kashi ɗaya kashi ɗayan nan in ka kasa shi 4 shi ne za ka bada shi ne haƙƙin Allah kamar yadda muka yi bayanin cewa a irin wannan lokaci da muke ciki iya abin da yake gwargwadon zakka daga cikin zinare da azurfa wato shine abin da ya kai 1,175,000 sai dai shi lissafin yana canzawa lokaci zuwa lokaci kullum ba a kan lissafi ɗaya ba ake canzawa kamar yadda muka yi bayani tambaya ake a wajen masana waɗanda suke saye da sayarwa dangane da zinare da azurfa sai a tambaye su gram ɗin zinare nawa yake a yau a wannan lokaci nawa ake sayar da shi to idan suka yi bayani to wannan kudaden da suka yi bayani sune za a jimilce shi ko mun yi bayanin cewa gram 85 shine yake bada nauyin dinare 20 to dan haka kowane gram a yanzu abin da yake jikka 15 jikka 15 su 85 shine yake baka miliyan 1 da jikka 275 wannan shine gwargwadon nisabi wanda yake na zakka an gane ku dan haka kuma al-awraqul maliya al-mutadawalatul yawm bainan nas kudade waɗanda suke na takardu wanda jama'a suke wato kai kawo dangane da mu'amalar su ta saye da sayarwa a yau to wannan su a madadin zinare da azurfa ne dan haka yanda zakka ta zama zi wannan wajibi a cikin zinare da azurfa don haka duk wasu kudade waɗanda suke na takardu da na ƙarafuna wanda ake amfani da su dole ne a lissafa a fitar musu ga zakka domin an yi su ne a madadin zinare da azurfa to shine yake cewa laysa fi ma duna khamsi awaqin sadaqa babu zakka wato a cikin duk abin da yake koma bayan ukiya biyar wato na azurfa shi wannan lafazin sadaka ana amfani da shi akan sadaka wadda take ta wajibi ita ce zakka da wadda take kuma ta farilla da ta neman lada kamar yadda bayani ya gabata Allah ya ambace ta da cewa sadaka domin alama ce wadda take nuna gaskiyar imanin mai fitar da ita sai ya ce wala fi ma duna khamsi zawjin sadaka manzo Allah ya ce ba maganar zakka a cikin abin da yake koma bayan wato raƙuma biyar lafazin zawd kamar yadda bayani ya gabata suna ne wanda ake amfani da shi akan wani adadi na raƙuma daga 3 zuwa 10 shine ake cewa zawd don haka raƙuma biyu ba sa karɓa wannan suna an gane ko suna ne wanda yake wato kasancewar ba shi da mufradi an gane in aka ce zawd kenan daga raƙumi 3 wato zuwa 10 to dan haka kamar yadda bayani ya gabata ita zakka ta raƙuma tana farawa ne daga raƙumi 5 duk ran da mutum ya mallaki raƙumi 5 suka shekare to dole a kansa sai ya fitar da tinkiya ita ce matsayin zakkar zai ci gaba da bada ta har su kai raƙuma 9 ran da suka cike 10 dole zai bada timaki 2 yana bada 2 har su kai 14 ran da suka cike 15 dole zai bada tinkiya 3 yana ci gaba da bada 3 har su kai 20 ba daya ran da suka cike 20 zai bada wato timaki 4 zai ci gaba da bada tinkiya 4 har su kai 24 ran da suka cike 25 daga ran nan ne zai fara fitar da raƙumi an gane ko ita ce bintu makha diyar mai nakuda kamar yadda dai duk bayani ya gabata akan haka sai muka gangaro akan shanu zakka ta shanu tana farawa ne daga saniya 30 idan mutum ya mallaki saniya 30 to dole zai bada wato shine maraki ko kuma maraka daga nan lissafi yake tafiya yana badawa har akai 35 yana bada wannan maraki ran da suka cika 36 wato shine zai bada kenan musinna kamar yadda duk bayani ya gabata akan haka abinda muke so dai mu tunatar da kanmu zakka ta shanu daga 30 suke farawa ta tumaki ko daga nawa 40 daga 40 a 40 mi mutum zai bada na'am zai bada tinkiya daya har izuwa timaki nawa zai ci gaba da bada daya a duk shekara har sai sun kai tinkiya 120 ran da dai ta karu suka kai 121 dole zai bada timaki 2 zai ci gaba da bada timaki 2 har sai sun kai nawa a sai sun kai 200 ran da suka dora akan 200 tunkiya nawa zai bada tunkiya 3 zai bada har sai sun kai nawa sai sun kai 300 ran da suka cike 301 tunkiya nawa zai bada zai bada tunkiya 3 wannan tunkiya 4 an gane ko dan haka anan kawai sai ya lissafi ya canza a garkensa idan ya ware tunkiya 100 sai ya zaro dai ita ce zakkar to dan haka kamar yanda bayani ya gabata akan wannan gaba kenan muka dakata wanda mun yi bayanin cewa wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da ke nuna mana nau'ikan dukiya wanda ake fitan musu da zakka wanda bayani ya gabata nau'i na farko sune wato al'an'am in aka ce al'an'am sune tumaki wannan raƙumma da shanu da tumaki da awaki nau'i na biyu daga cikin dukiya wanda ake fitar da zakka menene nau'i na biyu a menene
kana
kaya kana a Alganam ai suna daga cikin an'am. To kayan gona kenan al-hububu was-simar. Wato kwayika da ƴaƴan itace, kwayikan da ake rukun su a matsayin abinci. Nau'i na uku sune an-naqadan. An-naqadan wato zinari da azurfa da abin da ya tsaya matsayin su kenan kudade na takardu. Nau'i na hudu menene? Urudun tijara. Kayan siye da sayarwa, kayan da ka saro su domin siye da sayarwa, wannan su ma dole sai an lissafa, an musu kima, an fitan musu da zakka, kamar yadda bayani zai zuwa a kansu a yau insha Allah. Nau'i na biyar wato ar-rikaz wal ma'adin, an gane ko ar-rikaz wal ma'adin kamar yadda bayani zai zuwa a kan hadisi na gaba. Idan aka ce arkaz kenan shine dukiya wanda jahilai suke binne ta tun a jahiliya, za su yi rami cikin ƙasa su binne, to wannan akwai zakka a cikin ta kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Da al-ma'adin, abubuwan da ake tonowa na albarkatun ƙasa. Gabar da muka tsaya a nan shine sai ce wala fima duna khamsati aw sukin sadaqa, manzon Allah ya ce ba maganar zakka a cikin abin da bai kai wusuki biyar ba, wato kenan na abinci. Lafazin ausuk jam'i ne na wasq. Idan aka ce al-wasq wato wani ma'auni ne nasu, wanda gwargwadon abin da ma'aunin ke badawa na sa'i shine sa'i 60, wanda duk sa'i ɗaya ko kamar yadda bayani ya gabata gwargwadon mudu hudu ne da mudu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka hada mudu hudu shi zai baka sa'i guda, wanda wannan sa'i kusan daidai da tiyata mu take wadda ake awo, illa kasancewar kamar in aka cika tiyata mu idan aka girgije ta, to ita ce gwargwadon sa'i, domin wannan mudu hudu baya cika wannan tiyaye tuliya. To dan haka wannan sa'i sai ka hada 60 zai baka wasu, wanda shi wannan waskin sai ka hada biyar kenan shine sannan zakka take zama wajibi a cikin sa, wanda shine galibi muna lissafi da tiya ta awo wanda muke awo da ita. To amma idan ka auna tiya 300 ya wuce adadin sa'i 60, ya wuce adadin musuki biyar, don haka shi wannan musuki biyar iya abinda zaka ajje shi bai wuce tiya 280. Bai ma'i da saba ko? To bai ma'i da saba, in ya yi tsananin yi ne ya yi tiya 280. To don haka anan abinda muke so mu sani nan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na nuna mana cewa a cikin dukkan wani abu wanda muke rukun shi a matsayin abinci da ƴaƴan itace, to akwai zakka a cikinsu, illa kasancewar shi abinci sai wanda yake zai iya ajiyuwa, kuma abinda za jama'a suke rukun shi a galibi wato matsayin abinci. Yanzu misali idan ka ɗauki hatsi, hatsi abinci ne, kamar yadda a nan manoma babu abinda suke nomawa a gona a karon farko sama da hatsi, wanda kuma mutum yakan iya rayuwa da shi, kuma hatsi yana ajiyuwa. Haka nan misali dawa, haka nan wake, shi ma ya zama abinci, da ba abinci bane a wajen jama'a. Haka idan ka ɗauki shinkafa, ka ɗauki irin su alkama, irin su sha'ir, to waɗannan duka, irin su dawon masara, to waɗannan duka abinci ne a wurin jama'a, abinci ne, sannan kuma suna ajiyewa, don haka dole ne mutum ya fitar da zakka a cikinsu. haka a cikin abin da yake kwayi kamar nan ma'ana asimar ƴaƴan itace idan ka dauki kamar dabino dabino abinci ne kuma sannan yana ajiyewa abinci ne a wajen wasu ba abinci bane ba saboda mu nan a yanayin al'adar mu da dabi'ar mu dabino ba abinci bane amma idan ka je cikin larabawa dabino abinci ne za a iya kwana da kwanaki a matsayin kawai a ci dabino a sha ruwa shine abincin kamar yadda Aisha Allah ya karama mata yadda a hadisi sahihi ake take ba da labarin cewa iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace a gidansa za a iya kwashi wata biyu wata uku tukunya ba ta hu ba aka tambaye ta to menene abincin ku tace al-aswada bakaken nan guda biyu at-tamr wal ma wato dabino da ruwa kaga ai dabino abinci ne a wajen su to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin ƴaƴan itacen da ya mana misalin zakka na zama wajibi a cikin sa manzon Allah ya mana misali da dabino haka nan idan ka dauki az-zabib az-zabib wanda asalin sa inabi ne idan ya nuna ake shanya shi ya bushe idan ya bushe shine ake kiran shi az-zabib shi ma wannan akwai zakka a cikin sa wanda zaka gan su kankana yanda ka san kamar misali kwaro haka yake sannan irin su zaitun shine kenan wanda ake kiran shi da olive shi ma wannan akwai zakka a cikin sa to dan haka waɗannan kenan anan abin da muke so mu sani kayan gona waɗanda ake nomawa a rike su a matsayin abinci da ƴaƴan itace waɗanda suke iya tsayawa matsayin abinci to in ya kai wannan gurgudu na zakka dole ne a fitar da zakka gurgudan zakkar shine wato wuski biyar kenan shine kamar misali kusan tiya 280 abinda kenan yake badawa to dan haka anan abinda muke so mu sani kuma duk abinda ka noma dole sai in a cikin sa ya kai wuski biyar dan ba a hada wani jinsi da wani jinsi wanda suke da bambanci yanzu misali gonar ka ci ka shifke ta da hatsi da dawa da wake da bujiya an gane ko ba mu yi misali da bujiya ba kar wani ya ce bujiya babu zakka a cikin ta akwai zakka a cikin ta kowane ɗaya daga cikin abin nan da ka shuka sai in ya kai kusan wannan musiki biyar sannan zakka ta zama wajibi a kanka idan misali kai hatsi tiya 200 sai kai dawa tiya 40 kai wake tiya 40 ba maganar zakka a kanka ko kai misali hatsi tiya 260 sai kai dawa tiya 20 ba maganar zakka a kanka don haka kowane ɗaya zaune yake da gindin kansa kenan sai ya kai wannan adadi kenan kamar misali tiya 280 kowane ɗaya daga cikinsu sai ya kai wake sai ya kai haka gujiya sai ta kai haka hatsi sai ya kai haka dawa sai ta kai haka anan abinda muke so mu ƙara ganewa kuma ba sai a gona guda ba misali kana da gona kamar guda uku ga gona ta bakin gida wanda suke kiranta gonar tsakar gida kenan ga gona wanda take ta gusum ga gona wanda take ta yamma duka gona kanka ne kai ka je ka shimke su ka nome su to duk abin da ka yanka na amfani wannan matsayin naka ne sai ka lissafa da abin da ka samu a waccan gona da wanda ka samu a wannan da wanda ka samu a waccan gaba ɗaya zaka jimince shi in ya kai tiya 280 zakka ta zama wajibi a kanka ba maganar cewa na kowace gona sai ya kai nisabi an gane ku dukkan su gona kanka ne amfanin ka da gonar da ka samu tiya 260 da wanda ka samu tiya 10 da wanda ka samu tiya 10 ko kuma tiya 5 waccan ka samu tiya 5 dukka zaka jimince hatsin ka ne dole ka fitar da zakka don haka kuma anan koda jama'a ne suka hadu suka yi noman to kowa ba sai ka san shi ba ya kai wannan nisabi gaba ɗaya da kuka hadu kuka noma abinda kuka samu na amfani in ya kai zakka dole za a fitar da zakka ita wannan zakka tana zama wajibi wato a ranar da aka yi girbi a ranar take zama wajibi amma in ba a rigai ba aka tattare aka gangama to ba dole bane ba cewa a wannan lokaci sai an dauka an bada, amma kasancewar dole in an yi girbi a fitar da zakka. Zakkar misali kamar hatsi da dawa da sauransu, wannan idan suka bushe shikenan zakka ta zama wajibi a cikin duk abin da aka samu. Kenan in suka nuna suka bushe, wannan shikenan ya zama wajibi. Haka idan ka dauki dabino, idan ya goge ya zama dabino, kenan ya zama maga, yayi zaki, yayi dandano, abin da ya rage masa bushewa, to zakka ta zama wajibi a kan shi. Zaitun lokacin da ya karkata yayi baki-baki, to shi ma zakka ta zama wajibi a kansa. Haka shi ma ina lokacin da wato ya goge aka dandana aka ji yayi zaki, to shi ma zakka ta zama wajibi a kansa, sai a yi jiran kawai bushewa a fitar da abin da yake hakkin Allah. Don haka kenan a nan da yake mafi yawan mutane idan sun yanke amfani za su tare shi su yi baga. To don haka wannan zakka tana zama wajibi a kan su randa suka yi kyushe. Waɗanda suke yankewa su ɗaure su yi dame-dame, duk randa suka ɗaure shi suka yi dame-dame, kenan duk a dame goma sai a fitar da dame guda. Amma idan aka zo aka tare shi, a tabbatar da cewa a samu waɗanda suke masana su yi kirdada, su yi hasashe, su ce wannan abinda aka yanka na hatsin nan zai iya kai tiya 280. To in waɗanda suke masanan abin sun yi wannan hashashe, to sai a ɗau maganarsu, eh ya kai tiya 280, kenan zakka ta zama wajibi, sai a fitar da haƙin Allah a duk dame goma, sai a fitar da dame ɗaya. Idan baga ce wadda ake bigewa a kimshe a zuba cikin rumbu, kenan sai a samu masana, wannan bagar a hashashen ku ta yi tiya nawa? Abinda suka bada na lissafi din sun tabbatar da cewa ta kai tiya 280, to wannan zakka ta zama wajibi, ba sai an sissike ba. Idan aka bige, idan ka cika sango tara ka zuba a cikin rumbunka na goma, wannan shine haƙin Allah. An gane ku? Duk a sango goma kenan zaka fitar da ɗaya, in ka zuba goma a rumbunka kenan cikon na goma shine zakka. To haka ita ma gujiya lokacin da aka murmure aka fitar da ita, ita ma in aka auna aka ga ta kai wannan tiya 280, duk a tiya goma sai ka fitar da tiya ɗaya. Idan ku bari ta kuke ku yi mai, to ba laifi din ma ku hudda daga cikin gujiyar haka, ko kuma a fitar daga cikin ma. In an tabbata ta kai gwargwadon zakka, idan aka bari aka yi mai duk a litir goma sai a fitar da litir ɗaya, kenan idan ka bulbule litir tara wannan naka ne, na cikon gomar wannan na Allah ne. Kuma amma ba a man kadai ba, hatta da kuli kulin auna shi za ka yi. An gane ko? In ka ware a tiya goma kenan sai ka fitar da tiya ɗaya. To don haka kasancewar wannan shine kenan iya abin da yake na gwargwadon zakka a cikin abin da yake wato kayan gona da waɗanda suke kenan ƙwayika, waɗanda ake rukunsu a matsayin abinci. Sai dai a nan abin da muke so mu sani dangane da abin da ya shafi ƙwaya kenan, sai wanda za a iya rukunta a matsayin abinci kuma zai iya ajiyewa. Don haka kayan ligim waɗannan babu zakka a cikinsu domin ba sa ajiyewa, kuma kayan ligim ba abinci bane ba wanda za a rike su yau da gobe kullum a matsayin abinci. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثالث والسبعون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. Wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi sadaqa. Manzon Allah ya ce babu zakka akan musulmi a cikin wato bayansa da dawakansa. A wani lafazi sai manzon Allah yake cewa illa zakatul fitr fi raqi, sai dai zakka ta hudda kai wato game da bayi, wannan dole ne mutum ya fitar ma bayinsa zakkar kunu. A nan abinda muke so mu sani wani nau'i ne na dukiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke bayanin cewa ba maganar zakka a cikinsa. wanda kamar yanda bayani ya gabata ita zakka abu ce wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya gina ta akan daidaita wato tsakanin bayinsa ya zamantu sun zama tsintsiya madaurin ki daya kuma Allah ya shar'anta zakka saboda tabbatar da adalci dan haka Ubangiji ta'ala sai ya shar'anta wannan zakka akan mawadata mawadata ma ba a cikin kowace dukiya ba sai a cikin dukiyar da aka tanade ta wato domin habakata duk dukiyar da aka tanade ta domin a juya ta karu wannan ita ce dukiyar da zakka take zama wajibi a cikin ta dan haka duk wata dukiya wadda ba ta karuwa musamman dukiyar da aka rike ta saboda katihu ko domin yin amfani wannan ba maganar zakka a cikin ta akan masu ita an gane ko misali shine kamar yanda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana babu zakka akan musulmi fi abdihi game da bayinsa idan kana da bayi in sun kai 1000 ba maganar zakka a cikin su bayi ko dukiya ne akalla akwai bawan da za a siye shi yayi ka to in sun kai 1000 ba maganar zakka a cikin su haka nan da wakai in sun kai 1000 ba maganar zakka a cikin su haka nan misali raƙuman da ka saya saboda kasancewar kawai hawa an gane ko raƙuman da ka saya saboda hawa shi ma wannan ba maganar zakka a cikin shi mota da ka saya domin hawa ko mun tsadar ta ba maganar zakka gidan shiga in ya kai miliyar 1000 ka kashe a wajen gina shi ba maganar zakka a cikin sa don haka da duk wasu tarkace waɗanda suke na gida kayan amfani ba maganar zakka a cikin su me yasa saboda dukiya ce an rike ta saboda amfani ba a rike ta bane ba domin wato shine ta habaka ta karo abun kasata don haka anan yace game da bayi wato da dawakai babu zakka akan musulmi don haka anan bayi sai dai Allahumma sai in ya kasance ka rike su ne a matsayin saye da sayarwa kana sarar bayi ka kai su kasuwa ka sayar da su to wannan kenan za su shiga karkashin hudud tijara an gane ko duk mutumin da ya zamanto sana'ar shi shine ya sayi bayi ya sayar da su idan shekara ta yi dole sai ya ma kowane bawa kima wannan bawa zai kai miliyan 2 wannan zai wuce zai yi miliyan 3 wannan bawa zai yi miliyan 5 idan ya musu kima sai ya hada da kudin da suke aljihun shi sai ya lissafa sai ya fitar da zakka haka nan mutumin da ya zamanto sana'arsa sana'a ce wadda take ta sayen dawakai da sayar da su to dan haka duk mutumin da yake sana'ar dawakai to anan a shekara kowane doki sai ya masa kudi ya hada da kudin da yake aljihun sa in ya kai zakka ya fitar da zakka an gane ko haka nan mutumin da yake saye da sayarwa dangane da jakai da sauransu ai jaki ma babu zakka a cikin shi ba ma jaki ba duki ma an ce babu zakka a cikin shi balan tana jaki idan kana kasuwancin jakai ka saya ka sai da su ma in lokacin zakka yi dole zaka musu kima kowane jaki a yau dai in sai da shi za a yi zai kaza sai ka ji mana cewa nan kudade da kudin da yake aljihun ka ka fitar da zakka don haka kenan anan misali mutumin da yake kasuwanci na motoci ya sayi motoci ya saida to wannan shi ma dole a nan kowace mota sai ya mata kudi in lokacin zakkai gaba ɗayan su sannan ya hada da kudaden da yake aljihun sa ya fitar da zakka amma in motoci na hawa ne in sun kai mota 1000 ba maganar ai musu kudi a fitar musu da zakka haka gidaje da mutum yake mallaka ya rike su ne saboda katibu saboda tanadi in har bukata ta kama shi ya dauka ya saida to ba maganar cewa ya ma gidajen kudi ya fitar musu da zakka da gidan da yake zaune da gidajen da ya gina su a matsayin katibu ne da gidajen da ya gina ya sanya ɗan haya a cikin su da karuka da ya saya ya ajiye su saboda in ya bukaci kudi ya saida to wannan ba maganar ai musu kudi a fitar da zakka amma duk mutumin da ya kasance yana sayan karuka da gidaje idan ya ga riba ya saida to wannan kasancewar dole in lokacin zakkai kowane gida da kowane kare sai ya masa kudi ya hada da kudaden da suke aljihun shi da wani nau'i na kasuwa da yake ya hada gaba ɗaya ya jimilce ya fitar da zakka misali ga kasuwar ka wanda aka sanka da ita to amma anan gifi kana wata kasuwanci na gidaje in kaga gida da arhasi ka saya in kaga kare sai ka saya ba ka saye shi bane ba dalilin katibu ajiya ce tanadi ne in ka buƙaci kudi ka sai da kuma ba ka saye shi bane ba dan ka gina ka shiga ka saye shi ne kawai dan in ka ga riba ka sai da to anan wannan sayan gidaje da sayarwa wannan shi ma ya zama wani bangare ne wanda yake na kasuwancin ka kenan dole waɗannan karuka da waɗannan gidaje sai ka musu kima in lokacin zakkar ka yi wannan kudaden sai ka hada su da wannan kasuwa ta ka kake yi da kudaden da suke aljihun ka gaba ɗaya kai da safi sai ka fitar da zakka haka nan gidajen da mutum ya gina a matsayin ya sa ɗan haya to waɗannan gida in ya kai dubu shi ma babu zakka a cikinsa sai dai akan kudin da aka amsa na haya su ma in sun shekare kenan sai ka hada su da kudaden ka waɗanda suke wajen ka gaba ɗaya ka lissafa ka fitar da zakka haka nan misali baburra da mutum yake saya ya bada domin ayi kabu-kabu su ma ba maganar kai musu kima sai dai kudin da suka tara haka nan kan wani kamfani da mutum zai so wasu inji waɗanda wannan machine waɗanda suke na kera wasu abubuwa su ma waɗannan ba maganar ayi musu kima kenan sai sana'ar da aka yi aka sayar da wannan kaya kudin da ya zo in ya ajiyu ya kai gwalgwadon zakka shekara ta cika sannan za a fitar da zakka don haka kenan anan shine yake nuna mana duk dukiyar da ba ta karuwa ba a rike ta ba domin karuwa wannan dukiya ba maganar zakka a cikinta don haka da tufafin da mutum zai dinka ko mun tsadar su da gidan da zai gina domin shiga ko domin katibu haka nan mota da zai hau da sauran dukkan wasu abubuwa wannan ba maganar zakka a cikin su a karkashin wannan hadisi ne wasu malamai suka samu makamar cewa wato abinda mace ta rika domin ado babu zakka a cikinsa saboda kasancewar misali mace ta yi wari-wari na zinare da ɗan kunne da zobe da sarƙa da sauransu suka ce babu zakka a kanta me yasa saboda ba dukiya bace ba wanda aka rika wato saboda wato shine kenan haɓakarta da bunƙasarta amma a magana wadda take mafi rinjaye kayan ado da mace ta rika dole ne a fitar da zakka kamar yadda dalilai sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikinsu akwai hadisi na Ummu Salama Allah ya kara mata yadda wanda take cewa kuntu albasu awqahan min zahabi tace ina da wasu kwandiga ko mu ce wari-wari na zinare tace da nake sawa sai nace ya manzon Allah a kanzuhu yanzu wannan wari-wari na wannan zinare shi ma taska ne Allah zai azabtar da ni a kansa a gobe kiyama in ban fitar da zakka ba manzon Allah sai ya ce ma balaga an tu adda zakatuhu fa laysa bi kaza duk abin da ya kai zakka aka bayar da zakkar shi wannan to ba taska bane ba an gane ko kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na nuna mata wannan kwandiga ko mu ce wari-warin nan in dai sun kai zakka ta fitar da zakkar su to ubangiji ta'ala ba zai azabtar da ita ba akan haka haka Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kenan wanda muka faɗa yana cikin sunan Abi Dawud hadisi ne wanda yake ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir Albani ya inganta shi a cikin wato silsila as-sahiha haka Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fara'a fi yadi fatakhat Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo washina wato sai yaga wato wasu wari-wari a cikin hannuwana min warike waɗanda suke na azurfa manzo Allah sai yace ma haza ya Aisha menene ko wannan Aisha sai take cewa sana'atu an gane ko sana'atu hunna atazayyanu laka ya rasulullah wannan na sanya an kira mun su ne dan in maka ado in burge ka manzo Allah sai yace mata atu addi zakata hunna shin kina bayar da zakkar su kuntula Aisha ta ce nace a'a manzo Allah sai yace huwa hasbuki minan nar wannan kwa ya isar miki game da azabar wuta a ranar kiyama kaga anan manzo Allah ya tambaye Aisha shin kina fitar da zakkar su tace a'a manzo Allah kuma ya nuna mata sakamakon rashin zakkar inda zai kai ta ita ce wuta a gobe kiyama wallahi ya zibilla wannan hadisi shi ma yana cikin sunan Abi Dawud Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin wato littafin sa Irwaul Ghalib. Haka nan akwai wata mata daga cikin sahabbai ta shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a hannun diyarta akwai wari-wari guda biyu wasu bandiga waɗanda suke na azurfa na zinare. Manzon Allah sai yake cewa shin kina fitar da zakkarsu? Sai take cewa a'a. Manzon Allah sai yake cewa kina bukatar a ranar kiyama Ubangiji ta'ala ya masanya miki da wari-wari waɗanda suke na wuta? Takiyanki sai ta cire waɗannan wari-wari sai ta jefa su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka waɗannan dalilai guda uku suna ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da kayan ado ga mace. In ya kai gwargwadon zakka dole a auna shi a fitar masa da zakka. Idan zinaranta wanda take ado da shi wari-wari da sarka da ɗan kunne da zobe, to abinda za ta yi sai ta kai a dora shi akan sikelin makira a auna su gaba daya. In sun kai gram 85 to sai ta yi lissafi gwargwadon abinda yake, sai ta tambaya nawa gram yake a yanzu. Idan aka gaya mata misali sai aka ce duk gram abinda yake jika 15 yake, kenan sai ta zo ta lissafa jika 15 su 85 shine 1,275,000. Kenan duk a jika daya sai ta fitar da dala 5, a miliyan ɗaya kenan za ta fitar da jika 25. An gane ko? A duk jika 100 kuma jika 2.5 kenan, a nan ta fitar da miliyan ɗaya kenan jika 30, jika 70 ko nawa ne zakar ta? Misali jika 2 kenan ko? Kenan duk a jika dala 5, miliyan ɗaya jika 25, jika 200 tana da jika 5 kenan. An gane ku? Jika 5 kenan, a nan abinda za ta fitar da na zakka kenan jika 31 da ƴan canji kenan. Abinda babu kenan dala 5 ce za ka fitar da ita, so 25 shine kadai babu a cikin wannan. Kenan don haka anan abinda muke so mu sani, haka in azurfa ce ita ma sai ta je a dora. In ta kai matsayin kenan dirhami mai tan kenan zakka ta zama wajibi a kanta. To don haka shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana waɗannan nau'ika daga cikin dukiya, dawakai da bayi, waɗannan babu zakka a cikinsu. Kuma babu ta hanyar da za ka iya bambanta dukiyar da ake fitar mata da zakka da wanda ba a fitar mata da zakka, dole sai ka koma sunnatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma na nuna mana wato sauki da rangwame na shari'a ta musulunci. Yanda shari'a ta musulunci shari'a ce wadda take famar kiyaye dukiyar wato jama'a, don haka babu tsanantawa, babu tsanani game da duk abinda Allah ya shar'anta mana. Zakkan nan idan ka kalla tunkiya ma aka ce sai in ta kai 40 za ka bada tunkiya 1 a shekara, kuma tana karuwa sannan zakkar tana raguwa. A tunkiya 120 ko tunkiya 1 tak ce za ka bada, ita ce haƙƙin Allah. Ita ma ko ba yau ka bada ba, gobe ka bada, ko duk a sati ka bada, ko duk a wata ka bada, sai a shekara ne za ka bada sau ɗaya. In shekara ta yi in ka bada kuma sai baɗi. Idan ka ɗauki saniya sai ka mallaki saniya 30 sannan za ka bada saniya 1. Idan ka ɗauki raƙun mafi sai kana da raƙumi 5 za ka bada tunkiya 1 ko akuya 1. Ba za ka fara bada raƙumi sai in ya kai 25, a 25 ne za ka fidda wato taguwa 1.5 mina guda ka bada. Yanzu misali a kuɗi, sai in kuɗaɗe ba sun kai miliyan 1 da jika 275 a irin wannan lokaci da muke ciki, sannan zakka ta zama wajibi a kanka. Mutumin da yake da miliyan guda ba maganar zakka a kai shi. Kuma a wannan kuɗi da ka mallaka a duk jika guda dala 5 ne za ka fita, a miliyan ɗin jika 25 ne kaɗai za ka bada. Inda Allah ya so tsanantawa game da mu, da sai ya ce a duk abinda ka mallaka ka kasa tsakiya ka bada rabi, ka riƙe rabi. Kuma Ubangiji ta'ala inda ya ga dama sai ya ce a duk yini na Allah idan ka je ka yi nema ka kasa biyu ka bada kashi ɗaya. Ko duk a wata ka lissafa dukiyarka gaba ɗaya ka kasa ta kashi uku ka bada ɗaya. to amma anan sai ya kayyade mana sai a shekara kenan shekara ita ko wannan ta shafi zakka ta kudi da zakka wadanda take ta kai wannan ta dabubi da kuma ta kudade wadanda suke ana amfani da su a yau wannan su ne abin da ya shafi sai a shekara hakanan urudu tijara kenan kayan kasuwa na saye da sayarwa wanda muka yi bayani wannan su ma dole ne sai a shekara ne ake lissafawa a fitar da zakka amma su kayan gona kenan a ran da aka yi girbi a ran nan ne ake fitar da zakka kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa atu haqqahu yawma hasadi muka yi bayanin cewa abin da ya shafi hatsi da dawa da alkama da shinkafa wannan idan suka bushe to zakka ta zama wajibi idan dabino ne da zaitun da inabi idan ya goge yana ne shi ma zakka ta zama wajibi a cikin sa dan haka anan abin da muke so mu gane masu gona a duk lokacin da ya kasance hatsi yayi kwaya ya kai wannan kenan ya bushe duk abin da ka yanko ka ci to wannan ka sanya shi a cikin lissafi ka san adadin menene ka ci sannan kuma menene adadin abin da ya rage kenan sai ka lissafi gaba ɗaya in ya kai zakka ka fitar da zakka idan bai kai zakka ba to wannan kuma sai abin da kai niyya ka bada wato na sadaka don haka dai a takaice ana abin da muke so mu sani dawakai da bayi babu zakka a cikin su sabani ga Imam Abu Hanifa shi yana ganin cewa dawakai idan sun zaman tu maza da mata ne kana da garken su yace to akwai zakka saboda me yasa ai ta hanyar aiwuwa ake samun kenan habakar dukiya yace amma in dawakan gaba ɗaya maza ne ko kuma mata ne ba maganar zakka a magana mafi rinjaye mafi inganci ko da maza da mata ne kana da garken dawakai ka rike su ne a matsayin katibu ko matsayin kasancewar na wasu abubuwa ne na amfani to ba maganar zakka sai dai in ka rike su ne a matsayin saye da sayarwa kenan sai ya sanya su a layin wato su ne haja na kasuwa kenan na saye da sayarwa ƙarin bayaninmu da muka yi akan wannan abin da ya shafi kayan kasuwa duk kayan da ka kawo ka zuba a shago da waɗanda suke mangaza kenan waɗannan kaya dole in lokacin zakka ka yi kowane kaya za ka yi masa kima amma kimar da za ka masa bayan da ka sayo ba yadda kuɗin shi yake a wannan lokaci yanzu misali ka sayi kare miliyan guda kuɗin shi ya ƙaru yau wannan kare in sai da shi za a yi zai yi miliyan biyu to ba za ka ɗauki lissafin cewa miliyan guda na sayi shi a yanda za a iya sayi da shi a wannan lokaci haka nan za ka yi masa kuɗi haka kayayyaki da ka sayo ka jera akan kanta kayan kanti ba yanda ka sayo su ba yanda kudin su yake ake saida su a wannan lokaci haka za ka yi musu kima an gane ko in ka sayi waɗannan kaya misali ka saye su jika goma goma sai kudin su ya faɗi ba su ce jika biyar biyar ba ba maganar kai musu jika goma goma ka ce goma goma na su iya abin da za ka ɗauke su yadda kimar su take ta faɗi a wannan lokaci jika biyar biyar suke haka za ka ɗauke su Al-Hadithu Rabi'u wa Saba'una ba'da al-Mi'a An Abi Hurairata radiyallahu anhu Anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qala Al-Ajma'u Jubar Wal-Bi'iru Jubar Wal-Ma'adinu Jubar Watir-Rikazil Khumus Watu Abu Huraira Allah ikara masa yadda ke cewa Lalle manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama yace Al-Ajma'u Jubar manzon Allah ya ce dabba dubban nan da ta yi manzon Allah ya ce banza ne ba maganar ramuwa al-ajma'u anan wato mubtada ne kenan anan khabar din shine zaka kaddara shi sai ka ce jurhuha ko ka ce jinayatuha jubaru al-ajma'u wato dabba an kiraye ta al-ajma'u domin ba ta magana dan haka duk wanda baya fahimtar larabci ake ce masa ajami domin abin da yake fada ba ganewa ba ke larabci shine harshe wanda yake ma'abucin fasaha to dan haka shine yace al-ajma wato dabba kenan jinayatuha barnatta jubaru manzo Allah yace wannan banza ne ba maganar ramuwa in dai ba mai ita bai sakaki in sakaki kai ka saki dabba ta je ta yi banna ta halaka mutum ko ta yi masa rauni ko ta zubda musu dukiya to dole za ka rama kana kallon kayan mutane sun kasa kana rike da dabba kawai ka saki dabba kamar maimakon ka rike ta taje ta banna ta kasake ta taje ta banna ta kayan mutane to wannan dole sai kabiya a gane ko dan haka in kana da dabubi ka kura su ka je ka damka ma makiyayi in ka damka ma makiyayi ba kai sake ba suka ma mutane banna to wannan babu komai amma in ka guddu su ka kura su su tafi makiyaya da kansu alhaji kana cikin gari duk wannan da suka ma mutane to dole ne haƙƙi ne akan ka karama saboda dabba ba hankali ba gare ta kai ta ka damka ta akan a hannun wanda zai kula da ita sannan in ka damka ta wannan shikenan kai ka gane haka nan misali mutumin da yake da rakumi dole ka rike shi ka kula da shi in ka zo cikin jama'a idan ka sake shi ya je yayi banna ya hallaka mutum ko yayi masa wannan to dole za ka rama dole za ka biya diya amma in a inda ya dace a saki dabba aka sake ta to duk wannan da tayi wannan ba maganar ramuwa akan me ita dan haka anan mutumin da yake jin dabba in tayi banna to wannan dole zai rama haka mutumin da yake kura dabba duk wannan da tayi shi zai rama an gane ko amma in an saki dabba haka kuma ba tare da sakaki ba a inda ya dace a sake ta duk wannan da tayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace jubarun wato wannan banza ne ba maganar ramuwa dan haka kasancewar shi ne sai yace wal bi'ru jubarun manzo Allah yace ita ma rijiya duk abin da ya hallaka a cikin ta wannan shi ma banza ne ba maganar ramuwa kamar misali a ka gina rijiya jama'a sun zo suna shan ruwa aka yi katari wani ya fada ya hallaka ba maganar a ce mai rijiya shi za a dora ma diya ya biya an gane ko rijiyar nan an gina ta saboda amfanin jama'a ko kuma ka dauki mai gina rijiya yana gina rijiya kasa ta rinto masa ya hallaka ko an dau wani ya shige ya yashe rijiya sai kasa ta zubo masa ya hallaka ba maganar ka biya diya sai dai in ganganci mutum ya gina akan hanyar jama'a inda bai dace ba a yi mutum ya zo ya hallaka ba tare da ya sani ba to wannan dole za ka biya diya an gane ku shi ne yace wal bi'ru jubarun manzo Allah yace duk abin da ya hallaka a cikin rijiya wannan shi ma banza ne ba maganar diya akan wanda ya gina ta sai yace wal ma'adinu jubarun manzo Allah yace baramu su ma dukkan wato abin da ya hallaka a cikin su manzo Allah yace shi ma banza ne abin da ake kira da ma'adin shine baramu inda ake rami a cikin kasa domin tuno albarkatunta irin su zinare da azurfa da sauransu dan haka waɗanda suke shiga tunan nan in kasa ta zubo musu sun hallaka ba maganar ahiya su wata jiya an gane ku dan haka manzo Allah yace wal ma'adinu jubaru wato duk abin da ya hallaka a cikin rami kenan inda ake tuno albarkatun kasa shi ma wannan banza ne ba maganar diya nace shiga ka tuno mun kaza idan ka tuno mun kaza kana da kaza zan biya ka idan ka hallaka ba maganar biya sai yace wa fi rikazi al-khums manzo Allah yace game da ar-rikaz wato dukiya wadda take bunnanna manzo Allah yake cewa akwai fitar da kashi ɗaya daga cikin biyar shi in aka ce ar-rikaz ma'anarsa shine ad-dafn domin in aka ce al-marquz shine al-madfun abinda aka binne to wannan kasancewar jahiliya bankunan su shine mutun yaje ya samu a gonar shi yayi rami ko ya samu wani wuri can shi kadai yaje yayi rami ya binne dukiya ya dora wata alama wadda zai iya gane wuri shine ake kira da rikaz wannan shine bankunan su a jahiliya to dan haka duk wanda aka yi katarin ya tuno irin wannan dukiya to wannan iya abin da yake kansa za a kasa wannan dukiya kashi biyar ya rike hudu ɗaya ita ce za a bada a matsayin zakka amma sharadin shi a rikaz ya zamanto wannan abin da ka tsinta tabbas akwai alamar da take tabbatar da cewa wato gunna ce wadda take ta mutanen jahiliya an gane ku in kamar misali ka binciko kudi a cikin kasa kuma alhali a cikin jama'a dai ta musulmi kuma ga alamar ta nuna cewa kayan musulmi ne to wannan tsintuwa ce kai dole cigiya za a yi an gane ko amma a nan in dai an samu alama kamar misali irin zanen kudi da wasu abubuwa waɗanda suke nasu na jahiliya idan wanda ya tuno waɗannan kudade za a kasa wannan abin da ya tuno na dukiya kuma bai takaita ba ga kudi duk dai abinda za a iya kiran shi dukiya ko da ba kudade bane ba to in dai mutum ya tono za a kasa kashi biyar za a fitar da kashi daya to dan haka shi wannan arrikaz ya bambanta wato da sauran zakka ta fuska biyar fuska ta farko kasancewar shi ba maganar cewa sai ya kai nisabi duk abinda aka tono ko mun kankanta shi idan jikka guda ce ka tono dole sai an kasa ta biyar a bada kashi daya ba maganar cewa sai ya kai nisabi sannan fuska ta biyu da ya bambanta da zakka shi ainihin abinda aka tono shine ake fitar da zakkar amma kaga in wato kayan kasuwa ne na saye da sayarwa kima za a musu yanzu misali kai ne kake sayar da abinci shinkafa makaroni da sauransu ba maganar in lokacin zakka yayi ka lissafa buhunan shinkafa don abu goma ka wuce buhu daya ko a karto goma na makaroni ka wuce wannan kowanne kudi za ka musu dole a kudi za ka wuce misali mutumin da yake sayar da motoci ba maganar ya lissafa mota goma ya bada daya a motocin zai ma kudi sannan zai fitar da zakkar daga cikin kudi amma shi rikaz ainihin abin da ka turo ka samu na dukiya to shine za a kasa kashi biyar a fitar da kashi daya ba kima ba za a yi masa fuska ta uku kasancewar shi shekarar shi a nan da ka same shi ne ba maganar cewa sai shekara ta zagayo yau in ka tono to a yau za ka fitar da zakkar shi haka gobe in ka sake irin wannan tsuntuwa ka tono irin wannan dukiya ba maganar sai shekara ta dawo a ran nan za a kasa kashi biyar a fitar da kashi daya fuska ta hudu inda ya bambanta da zakka ita zakka wasu nau'in dangogi ne guda takwas Ubangiji ta'ala ya nuna cewa nan ake sarrafa dukiyar zakka to amma shi rikaz idan ka tono ka samu shi za a kasa kashi biyar wannan kashi ɗaya za a kai a saka shi baitul mali ta musulmi ya zamanto a sarrafa shi akan amfanin dukkan jama'a ta musulmi ba talakkan da ka hadu da shi ba za ka dauki ɗaya ka bashi a shugaba za ka je ka ba sai a saka shi a cikin baitul mali sannan fuska ta biyar shi kaga ɗaya ne ake fitarwa daga cikin biyar idan muka dauki zakka wadda take ta kudi kaga ɗaya daga cikin wato rubu'ul ushur ne ake badawa kenan in ka kasa goma ɗayan ma sai ka kasha shi hudu sannan kenan a dau ɗaya a bada wannan ya tunatar da mu akan zakkar kayan gona kenan abinda ake badawa ushuri ne ake badawa ɗaya daga cikin goma shine muka yi misalin cewa a duk dame goma kenan zaka fitar da dame guda in sango ne kenan sango goma zaka fitar da sango guda dadin fa'ida kuma wannan sai abinda ruwan sama ya shayar da shi amma duk abin da aka shayar da shi da wahala wanda kai ne ka sayi inji ka zuba masa mai yake janyo ruwa daga cikin rijiya ko daga cikin tanki kai ban ruwa to wannan in ka samu amfani ka kasa goma wannan ɗayan ma sai ka kasa shi kashi biyu sannan ka bada rabi kenan in dame goma ne a dame goma sai ka hudda ɗaya ɗayan nan sai ka raba shi tsakiya to wannan shi ne za ka bada rabin za ka bada kenan wanda ka shayar da shi da wata wahala taka to dan haka shine a nan kenan waɗannan abubuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa duk abin da kenan aka samu na halaka da asara banza ne da rijiya da dabba wato da inda ake tono albarkatu to su ma wannan ma'adin inda ake tono kamar zinare da azurfa abinda aka tono in zinare ne ba maganar zakka sai in ya kai nisabi idan ka tono zinare aka dora shi akan sikeli ya kai gram 22 wannan 85 to dole za ka fitar da zakka kuma ba maganar sai shekara ta dawo yanzu kana tonawa sai ka tono abinda ya kai gram 85 sai ka fitar masa da zakka ka ci gaba da tuna zuwa jimawa ka tono abinda ya kai gwalgwadon zakka to shi ma dole a fitar masa da zakka a gane ku kenan ramin da kake tonawa kana tonawa kana tonawa ka dan samu yanzu zuwa jimawa ka dan samu zuwa gobe ka tona ka samu jibi ka tona ka samu abinda ka tono a wannan rami wanda kana cin gaba da tonawa abinda ka samu in ya kai zakka dole za ka fitar da zakka in ya kai kenan gram 85 ba maganar cewa sai aka rude ka in ka tono abinda ya kai gram 85 kenan in dai a ainihin ramin da kai ne inda kake tonawa ko da a cikin wata biyu ko a wata uku za ka tono abinda ya kai zakka to dole za ka fitar da zakka da abinda ka tuno yau da abinda ka tuno gobe da abinda ka tuno jibi sai ka hade shi a wannan rani abinda ka tuno in ya kai zakka sai a fitar da zakkar in me kai zakka ba kuma ba maganar zakka don haka kuma kamar yadda muke bayani a cikin abinda ake tunowa a cikin ƙasa bai takaita ba ga zinare da azurfa duk wani abinda ake kiran shi dukiya da ake tunowa daga cikin ƙasa akwai zakka a cikinsa kamar su man fetur da sauransu kamar yadda malamai suka kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard don haka irin su man fetur da sauransu in aka tuno kenan aka sayar da su kudin da aka sayar in ya kai zakka to dole za a fitar da zakka dan za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك